سورة محمد. ويوم إن شاء الله زامو تكتكين سورة الفتح. سورة الفتح إتكم سورة تيمة لنية ليدا كتكين من يمن يندرس عند سورة الفتح في كرنسة shine tabbatarwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam budi, Allah ya kawo nasara da gudumawa ma addinin musulunci. Daga cikin darussan da suratul fatih take karantarwa shine yarda da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Suran ta yi bayani a kan matsarƙashiya da ƙafar angulu da munafukai suka yi wa addinin musulunci, suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. Amma duk lokacin da suka shimfiɗa wata gada da za ta rizza ga musulmai, Allah sai ya ankarar da musulmai sai su canza hanya. Wannan kuma haka Allah ya alƙawarta ma kansa ga dukkan wanda ya kyautata alaƙa tsakanin shi da Allah, ba zai bari a farmi shi ba. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Yayin Allah yake lallai Allah yana kariya, yana tarema waɗanda suka yi imani faɗa. Duk lokacin da aka hauro musu, Allah sai ba su kariya. Duk lokacin da bayi alaƙarsu da Allah ta yi kyau, to a lokacin suke samun tallafi da agaji na Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abinda munafukai suka shirya na cutar da musulmai, cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai da Allah ya maida wannan abin ya koma kansa. Wannan dama ka'ida ce, haka Allah ya ajiye. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Allah yake duk lokacin da aka shirye wani tugu, wani makirci, Allah yake makircin bayi sauka a kan kowa, Allah yake sai kuma da suka shirya shi. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Allah yake mummunan makirci, mugun shiri, Allah yake bayi sauka akan kowa sai akan wadda suka shirya wannan tubu. Duk lokacin da kaga malam an koma gefe a kasuwa ne, an koma gefe a ofis ne, ana nema a ci kafan wani ko a yi sharri ma wani, to idan kun gama kulla abin ka rubuta abin da date, wallahi abin ka ya shafe. Wannan alƙawari Allah ya sai ya shafe duk wani makirci in an shirya shi kai abin. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tseratar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya tseratar da musulmai, ya kuma mayar musu da kaidin su kansu. Surar ta yi bayani game da walwala da wadata da Allah subhanahu wa ta'ala ke wadata waɗanda suka yi imani da Allah a nan duniya da kuma kiyama, ta hanyar samar musu da buɗin zuciya, kwanciyar hankali da natsuwa. Ana samun sa ne ta hanyar kyautata alaƙa da Allah. Ba mulki ko kuɗi shi ke yaye takaici da damuwa a rayuwa ba, a'a, mulki ba ya iya kawar da baƙin ciki da takaici, dukiya ba ta iya kawar da baƙin ciki da takaici. To walwalar ɗan adam kuma tana alaƙa ne da me ke cikin zuciyarsa. Akwai hutu a zuciya ko ba hutu a zuciya? Idan zuciya ba ta huta ba, duk abinda mai ci zai ci, duk abinda mai walwala zai walwala da shi, ba zai biya mishi bukata. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa abinda za mu karanta ya amfane mu. Suratul Fatih an saukar da ita ne bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga sulhul Hudaybiya. Bayan shekara shida da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, to annabi sai ya kudurci niyyar zai zo yayi aikin umra da shi da sahabbansa a cikin garin Makka shekara 6 bayan hijirar ya sanar da sahabbansa cewa yana so su fita su je su yi aikin umra a Makka kuma ba zai fita da niyyar yaki ba iya abin da zai kai shi Makka shine ya je ya yi wannan umra da yake so ya yi ya fito ya dawo a duniya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita hatta hadayarsa ya kada su ya sa su a gaba ya fita da su wannan dalili ne akan ba yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai je a garin Makka ya fita da sahabbansa mutum 1,400 wannan shine zance mafi rinjaye cikin maganganun da malaman suka rinjaye an samu riwayoyi da yawa da suka ambata adadi masha bamban to amma dai wannan adadi na 1,400 shine al-Imam Ibn Kathir ya rinjaye da shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kama hanya da sahabbansa bayan sun yi ihramin su to sai Qurayshawa suka ji labari cewa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun tinkaro Makka to take a gurguje sai suka yi zama suka dauki matsaya cewa Makka dai ba zai shiga Makka ba duk yadda za ta kai ta kawo wannan sun daidaita a kan wannan karmar in dudda su kani suka ce ba za su bar shi shiga Makka ba jama'a wannan kissa da abin da ya faru a farkon lokacin saukan suratul fatih ma'ana suratul hudaybiya mun yi dogon bayani cikakken bayani a tafsirin mu na suratul fatih a kan school of nasi sannan a nan masallacin ma da shi muka yi mukaddima lokacin da muka yi darasin ku guje auren sha'awa labari ne mai tsayi da yake dauke da wa'azuzzuka cikakku zuwa ga bayin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito sai suka samu wannan tunga da kuma labari game da matsayi da mutanen Makka suka ɗauka a kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira sayyidina Umar ya ce zan tura ka cikin Makka ka je ka sanar da su cewa ga shi mun iso amma mun zo ne mu yi aikin umra kawai mu wuce mu fita abu ne sayyidina Umar ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara akan sayyidina Usman shi ya fi dacewa a tura annabi ya karɓi wannan shawara ya tura sayyidina Usman bayan sayyidina Usman ya shiga garin Makka ya je ya sanar da manyan Makka cewa ga abin da ke tafe da su yanzu haka yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sake ƙwarya-ƙwaryar tattaunawa a wannan lokaci suka gaya mishi matsayi da suka ɗauka cewa fa wannan umura ba za ta yiwu su bar Muhammadu ya shigo cikin garin Makka suka ce mishi amma kai in kana bukatar yin umuranka ka wuce ka je ka yi umuranka sai da Usman ya ce a manzo Allah bai yi umura ba ni ne umura ya ce gaba to jama'a wannan ɗan lokaci da aka ɗauka ana tattaunawa kafin su faɗa wa sayyidina Usman matsayin da suka ɗauka sai jita-jita ya zo tsakanin musulmai ana yaɗa cewa ai sayyidina Usman bayan shigansa mutanen Makka sun kashe shi. An kashe Usman, an kashe Usman. Sayyidina Umar yace, in dai an kashe Usman, to yau za a yi mutuwa da yawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kira sahabbansa yace su zo su yi mishi mubaya'a. Idan dai an kashe Usman, Annabi yace to umura ta rikide ta kuma yanki. Saboda haka a zo a mishi mubaya'a akan me, akan ba mai gudu duka suka yi mubaya'a. Wani daga cikin sahabban masu uku ya yi mubaya'a. Haka Allah ke ambata ba, suna sauka, yana sauka. In dai an ce Allah ne, in an ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to sahabi idonsa rufewa yake, bai sauraron me ya kuma zai sake zuwa bayan maganar Allah, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan an zo an yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Annabi sai ya ɗauki hannunshi mai albarka da kanshi, sai ya ɗora a kan ɗaya hannunsa ya ce, wannan mubaya'an kuma na yi ma Sayyidina Usman ne ita. To ana cikin wannan hali sai ga Sayyidina Usman ya ƙullu. To Sayyidina Usman dai ba a kashe shi ba. Sayyidina Usman ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsaya da Qurayshawa suka ɗauka. Ana cikin tattauna wannan matsaya nasu, to sai ga Suhail ibn Amr, mutanen Makka sun wakilto shi ya zo ya jagoranci tattaunawa da musulmai, tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tun daga bayanin da Usman ya mutu, abin da ya kawo su kawai shi ne umra. Banda umra ba su da wani abin da suke bukata a garin Makka a wannan lokacin. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Suhail ya tinkaro su shi ne wakilin Qurayshawa, Annabi sai ya ce, to lalle al'amarin nan zai yi wa musulmai kyau. Saboda sunansa Suhail, sauki da sassauci, daga cikin sunaye, suna na da tasiri. Shi ya sa al-Imam al-Bukhari na da babi a kan canza suna. Idan mutum ya zo Annabi ya tambaye shi me sunan shi, ya ce Murra Aki, Annabi sai ya ce a canza. Ana canza suna a musulunci, suna in bai da ma'ana mai kyau ko yana ɗauke da wani abu wanda yake da mugunta ko wani abu a cikinsa, ana canza shi. Ana canza shi. Annabi sai ya ce al'amarin zai zo muku da sauƙi, tun da Suhail aka tuno. Suhail ya zo ya gabatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake jagoranta game da al'amarin Qurayshawa. Amma idan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yarda, to a rubuta sulhu mana a yanzu a ɗauki matsaya. Annabi ya ce a rubuta. Annabi ya kira Sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce ya rubuta yarjejeniyar da sulhun da za a gina, wadda mutanen Makka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su tafi akan wannan sulhu. Sayyidina Ali yana ɗaukar ƙarƙashin rubutu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim. Dama haka ya kamata a fara daita, da sunan Allah ake fara. Karka ce tu a kafara da bismillah. Suhail da ya ga an rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ya ce a'a, sulhun nan da a samu daga a cikinsa. Ya ce me ya kawo bismillahir rahmanir rahim? Allah dai mun san Allah, amma ar-rahmanir rahim shigo mana da musulunci ne ta bayan gida, ce mu ba mu san wani ar-rahmanir rahim ba. Ar-rahmanir rahim ya ce ba mu sani ba a fidda shi. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن wa idza qila lakum usjudu lirrahman qalu wa man arrahman kun ta yake mu ne arrahman mu Allah mu san Allah amma wani arrahman arrahman a ko arrahman ka kira to ta ice wace Allah yake aji qulidu qullaha awid arrahman Allah yake qulidu qullaha awid arrahman in ka ga dama ka ce Allah in ka ga dama ka ce arrahman in ka ga dama ka ce al-quddus kace duk Allah ke kira ayyan mata da duk wanda ka ga dama ka kira falahul asma'ul husna Allah yake bayan kuma akwai wadanda sunaye mafi kyau jinjin da to ba su suka ce agodi annabi yake wa sayyidina ali ka goge arrahman rahim a rubuta bismika allahumma haka rubuta bismika allahumma سيدنا علي سيربوتا هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريش wannan shine abinda annabi Muhammad manzon Allah yayin sulhu da Qurayshawa akan sa a wata riwaya yayin sulhu da Suhail ibn Amr akan shi salti a abogi rasulullahi abarshi Muhammad ibn Abdullah yace amma inda mun yadda rasulullahi ne ya bar mu yirkici da kai ba a goge annabi yace ba sai da ali ka goge ga rasulullahi sai da ali manzar ni rubuta muhammadu rasulullahi akan wani anne in goge annabi yace to nuna mini ina ne rasulullahi baya rubutu baya fara sai daga nan zuwa nan ne rasulullahi sai share ta wannan daga lokacin da sahabbai suka fara jin irin waɗannan sharuɗa da aka fara sawa a sulhu sai tsumin sahabbai sai tashi Suhail yace a rubuta aikin umra bana babu sai dai baki a rubuta bana babu daga Madina a tafi a zo Makka a sake komawa annabi yake matsala rubuta bana babu umra sai baki sayyidina Umar yace manzala rin ne yace manzala ni kai kam ba manzan Allah bane sai ni manzan Allah ne wai mu din nan ba akan gaskiya muke ba akan gaskiya muke wai makkan in mun ce za mu je ta da karfin tsiya ba za ka shigo bane annabi ya ce to mun Allah ni mutanen nan in sun karkace mu yi abara ne annabi ya ce mu yi abara to me yasa suke ba mu wa'annan sharuɗan ana rubutawa annabi ya ce shi ba wanka ni manzon Allah ne Allah kuma ba zai wala'anta ni ba kuma dai kowa ke da kace gaba da rubuta an ajiye yaki ba yaki tsakanin musulmai da mutanen Makka tsawon shekara goma ba mai lafutan wani ba mai taɓa wani ba mai taimaka ma abokin faɗan wani aka rubuta sai yace a sake rubuta cewa idan wani musulmi idan wani daga cikin mutanen Makka ya musulunta babu izinin waliyansa da iyayensa ya tafi wajenku a Madina za ku kamo mana shi ku dawo mana da shi ya koma arnarta idan namu kuma naku kuma ya gudo ya dawo su ji mu yaƙa annabi yace a rubuta sai namu da kaya sai mu zaka yace a kaya mu zaka bari mu baka ya cikin musulmi ya musulunta ya zo cikinmu mu ɗauke shi mu mayar ma'arna annabi ya ce ni ba manzon Allah ne Allah ba zai wulaƙanta ni ba Allah ba zai kunyata ni a rubuta za mu zo mu karanta Allah sahabbai yadda hankalin su ya kai sai da Allah ya saukar musu da natsuwa na musulma hankalin kowa ya tashi to ƙarshe wannan sulhu shine ya zama fatwa na farko wa musulmai a duniya. shine zama fatfati na farko buri na tsara wa musulmai a duniya. Wannan shekara goma da aka rubuta ba ka ce nace a lokacin da a wata samu damar don dama ba dama a maka magana inda du'a ka kayyade ba za a shiga ba yanzu an rubuta shekara goma. To a shekara goma har Makkar sai za ka musulmantar da ita. Yayi ko bai ba?
Yayi.
Istar doguwar istar abubuwa zewa sun faru wadda wannan hadisi kowannan istar na hudaybiya sulhul hudaybiya shi kadansa darasi ne mai cin gashin kansa da kansa. To wannan shine a takaicen abinda ya faru bayan wannan sulhu aka saukar da suratul fatih da zamu karanta yanzu wadda sauran istoshin za mu tafi muwa da su a cikin sura insha Allah. Allah ya mana muwafaqa ya sa mu dace da daidai. To an rammar sai Allah ya ce. Madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina. Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle mun yi maka wani bu'i mun baka wata gagarumar nasara inji Allah fathan mubina. Allah yake bu'i mabayyani a fili inji Allah mun taimake ka da wani bayyanannen taimako inji Allah mun kawo maka dauki mun baka nasara nasara a fili inji Allah. Me nasaran? Annabi yace shine wannan sulhu da aka yi. Su kafire suna ganin kamar su suka samu moro-moro a cikin sulhun. Allah yace a wannan sulhu nasara muka baka babbar nasara, nasara muka baka nasara a fili inji Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkara. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka wannan budi ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liyaghfira laka Allah domin Allah ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika abinda ya gabata na laifukanka wa ma ta'akhkara da abinda ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alayk kuma ya baka wannan fadli ne ya maka wannan budi ne domin ya cika ni'imominsa akan ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun yi bayani a karatunmu na suratul Muhammad game da me ake nufi da laifuffukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Karkashin fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Allah yake fa'alam annahu la ilaha illallah sai yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam fastaghfir li dhanbika kani mika faran da dubanka. Malamai sun tattauna menene wannan laifuffuka da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi gafaran zunubansa ko kuma li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Allah ya maka wannan gata ne domin ya gafarta maka laifukanka waɗanda suka gabata, waɗanda suka ce tarkul aula su ake rufi da waɗannan zunubai. Ba laifi bane ba, ba saɓon Allah bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi. Amma duk lokacin da waɗansu abubuwa guda biyu suka zo mishi ga daidai ga wadda ya fi zama daidai, to idan ya aikata daidai ɗin ya bar wadda shi ne mafi zama daidai, to sai a dinga ambaton wannan abin da ya ɗaukan kamar bai yi daidai ba ne tun daga wadda ya ce. Waɗansu malamin suka ce waɗannan ake nufi. Da yawa daga cikin malaman sunna suke cewa waɗannan zunubai da Allah ke ambata cewa da ya gafi rahimin zambika su ne irin ƙananan kurakurai wadda isma na manzanci ba ta shiga cikinsu. domin isma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne, manzo ma'asumi ne, Allah ya tsare shi daga kowane sakon Allah, to wannan isma tana aiki ne akan manyan laifuka. Amma abin da yake yau da gobe za a yi kaza. Misali, lokacin da ya ba da dama ma waɗanda suka idinsu zuwa yaki a suratul tauba, wannan ya zai ce mishi ya rasulullah ina da uzuri kaza, ina da uzuri kaza, annabi ya ce mishi tafi abinka. Allah ai da yazo sai ya ce mishi afallahu anka lima adinta lahum, Allah ya ce Allah ya maka afuwa amma me yasa ka ba su izini. To kaga abinda Allah ya fushi ne kar a ba su izini. To da annabi ya ba su izini, Allah sai ya ce afallahu anka lima adinta lahum, jama'a mun fahimta, ya taba haramta zuma ma kansa saboda gamsar da matansa da suka nuna ba su jin daɗin abinda yake ci a ɗakin Zainab na zuma da kuma abincin da yake ci da suke addini. Sai su gare sa kisha ba nan ma Allah yake miki a'a lima tuharrimu ma ahallallahu laka, Allah yace ya ayyuhan nabiyyu, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, don me kake haramta abinda Allah ya halalta maka? To irin waɗannan jewa daga cikin malamai suka ce su ne Allah ke ambato a nan, ne ya gafira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara. To duk irin waɗannan in ma sun faru da kai, Allah ya yafe su. Wadda kai wadda ma nan gaba za ka yi irin wannan, shi ma Allah ya yafe shi, wallahu a'lam. Waitilla ni'matahu alayk, sannan Allah ya maka wannan budi ne domin ya cika ni'imominsa a kanka. Waɗannan ni'imomin shine ni'ima na musulunci, da'awa, gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aiwatar. Babu abin da annabi bar duniya wanda bai ci nasara a kai shi ba, komai sai da ya cika damdam kafin annabi bar duniya. Jama'a mun fahimta, duk abin da aka bashi isar da shi a matsayin saƙo zuwa ga al'umma sai da ya isar da wannan abin a cikakkiyar fuska zuwa ga al'ummarsa. Babu wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bayi face sai da ya cika wannan ni'imar. Babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da sha'anin da'awa, kiran bayi zuwa ga Allah, face annabi sai da ya sauke wannan aikin a cikakkiyar fuska. Jama'a mun fahimta, ويتم نعمته عليك كما الله يتكى نعمه منك أكنك ويهديك صراطا مستقيما فمن يشري الزكي ذو أجهن يا مليل وينصرك الله نصرا عزيزا كما دون من الله يتمكيك جتيمكو مبواهي إذن يتمكيك تو تيمكم باب وجه إسيزو يتكفن تيمكم أتي كما تيمكم يارو دي ياروشي دوني دوني نصرا عزيزاني. Duk tutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ba wanda yake sai zai kashe shi. Allah ya taimake shi, taimako tabbatacciyar taimako. Wannan taimako ita ce nasara da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da wa'annan ayoyi na farkon suratul Fatir suka sauka, da yawa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne zuwa suka ce, oh annabi kai ka ji daɗin ka, me ya faru? Suka ce ga abubuwan da Allah ya jero, li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara. Duk bayi annabi kaɗai yake da wannan kafin, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara, shi kaɗan ta. Na biyu, wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Suka ce manzo Allah kike kai hayi ko ta'i, to su ma sai Allah ya saukar musu da ayoyin gaba da suka yi bayani akan su, ma Allah ya tuya shigar da su cikin alkhairar kiyama baki daya. To Allah sai yake Allah Allah yace huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah shine ya saukar da natsuwa a zukatan mu'mini lokacin da suka ji irin sharuɗa da ake sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma annabi na cewa a rubuta hankalinsu sai ya tashi suka damu da waɗannan sharuɗa da ake rubutawa, Allah sai saukar musu da natsuwa. Kowa sai fahimci cewa wannan wanda ake sa kirki yake a rubutun nan manzon Allah yana da alaka tsakaninsa da sama, ana mishi wahayi. Saboda haka babu wani abu da zai ce a rubuta abin kuma ya zama tatsewa wa musulmi. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah shi ne ya saukar da natsuwa a zukatan mu'minin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, domin su ƙara imani akan imanin. Wannan shi ne aqidar ahlus sunnah wal jama'a, imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa. Kai ma ustaz ai zaka tabbatar da haka, wata ran zaka ji imanin ka zan, wata ran kuma kai kanka zaka san abubuwan ba sun yi baya, to imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa. Sai wata ran ka ji ka fi qiyamul layli tu azmin nafila karatun alqur'ani, wata ran kuma sai kaga ana fitiliya da kai, to imani yana ƙaruwa, imani na raguwa. Yana ƙaruwa da da'a, yana raguwa da saƙon Allah. Yadda mutum ya tsaya akan da'a ma Allah da biyayya, to gurgudun yadda kuma imanin zai ta haɓaka ya yi ta bunƙasa. Gurgudun yadda mutum kuma ya je ya rungumi saƙon Allah, to gurgudun yadda kuma imanin zai ta tawaya ya yi ta komawa baya. Saboda haka ɗaya daga cikin mafi haɗarin aiki akan imani shi ne saɓa ma Allah. Inda mutum zai saɓa ma Allah, to malam yana ta rage, yana ta rage, yana ta rage, yana ta sauye imanin mutum, yana ta sauye imanin mutum. In kuma mutum zai rungumi da'a ma Allah, haka imanin zai yi ta hawa. Allah ya sa mutum liyazdadu imanan ma imanihi, domin su ƙara imani akan imaninsu. Walillahi junudus samawati wal ardi, na ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadansa junudus samawati wal ardi, rundunonin sammai da ƙasa. Ma'ana duk wata runduna ta mala'iku ce ko ta ne ce ce rundunar, na ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka ga gayyan fari, farin Allah ne. In ka ga tumaki, tumakin Allah ne. In ka ga mutane, mutanen Allah ne. Duk abin da ka gani runduna, rundunoni na Allah. Walillahi junudus samawati wal ardi, na ga Allah rundunonin sammai da ƙasa. Wa kana Allahu aliman hakima, lalle Allah mai ilimi ne, Allah mai hikima ne. Hikimarsa ya sa ya tsara ma bayi wannan tsari da suke rayuwa a kai. Allah ya sa mu gani da sai Allah ya ce ليدخل المؤمنين والمؤمنات, sannan Allah ya maka wannan budi ne domin ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, domin ya shigar da su aljanna, aljanna wadda ƙoramai ke gudana a ƙasan waɗannan aljanna, aljanna khalidina fiha, Allah ya dasu da wama a ciki. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, sannan ya kankare musu laifukan su. Wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima, lalle wannan ya kasance a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sakamako ne, rabo ne, babban rabo in ji Allah. To wannan shi ne matsayi da su ma sahabbai aka ba su. Suka ce manzo Allah, kai kan ka ji daɗin ka, duniyarka da lahiyarka Allah ya fifita ka, ya ɗaukace ka, matsayinka shi ne mafi alkhairin matsayi akan matsayin da kowa zai samu. Allah sai ce to ku ma sahabbai ga naku, liyudkhila almu'minina walmu'minati, kuma Allah ya bada wannan budin domin ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtiha al-anharu, aljanna, aljanna wadda ƙoramai ke gudana a cikin gidan aljannan, khalidina fiha kuma suna masu dawama a cikin gidan aljanna. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, sannan Allah zai kankare musu, yana kankare musu zunubansu da laifukansu. Rayuwar da suke yi idan sun aikata laifi, Allah sai ya sani ya haka ne. idan Allah ya nufi bawa da bin kansa da rahama yana aikata laifi sai kan karne yana aikata laifi sai kan karne yana aikata laifi sai kan karne wani za a je a mai tafi shi kansa zai tuno waɗansu laifuka kamar duwan girman ku da ya sani sai ne mai tsira a cikin kiyama an zo abu ba fara wani ya kan tambaya a ce a ai abu kaza da kai ya goge su abu kaza ya goge wa yukaffiru anhum sayyi'atihim sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mai kankare musu zunuban su laifukan su wa kana zalika indallahi fawzan azima wanta menka ma'ana shigar da su gidan aljanna jawwamar da su a cikin gidan aljanna kankare musu laifukan su wannan indallahi fawzan azima a wajen Allah kaga ai rabo ne babbar sai mutum ya dace da rahamar Allah gidan aljanna laifukan da ya aikata Allah ya fi shi kaga duk wani rabo da za a rabotar da mutum kaga ai an rabo fa shi Allah ya samu na cikin masu wannan rabo a ranar kiyama to sai Allah ya ce ويعذب المنافقين والمنافقات صلى الله عليه هكا دومين يعذبتر دا منافقين ماذا دا منافقين ماذا والمشركين والمشركات دا مشركين ماذا دا مشركين ماذا الظانين بالله ظن السوء وأن تكي ما الله ممونا إذا كتبتم ذكور تكي ممون مع الله shine suka ce idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ya tafi Makka da sunan ya tafi Umra to ya tafi kenan har abada jama'a mun yanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za a tafi wannan Umra da muka bada labari to shi kenan muna bukai shi aka koma gefe ana ta gulma ta gulma ana ta gulma ta gulma ai ba su da hankali wadda kuka fito daga cikin garin hannun riga kuna buya ana bi ana bubbuge ku yanzu rana tsaka ku sai za ku koma suka ce wallahi duk wanda ya koma maka ba zai dawo da ransa ba Allah ya ce wannan mummunan da su nima annabin sa wadda suka yi imani da shi suka gaskata shi kuma ka yi tunanin ba zai taimake su ba to kama Allah mummunan kama Allah mummunan kamar mutum yana rayuwa akan haramu ya ci abinci haramu ya karbi cin hanci ya karbi menene sai yake ganin fa in ya bari to ta ina abubuwa za su yi to wannan mummunan mutum ne Allah kana ma cin haramu Allah ya rufa maka asiri balle za ka bari kuma yanzu in ka bari ne sai tona maka asiri baka bin sama ya rufa maka asiri yanzu kuma za ka mai da'a wai ka ɗauka yanzu in ka fara da'an ne za ka walakanta to wannan ka ma Allah mummunan da ka ma Allah mummunan haka mutanen Makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga imani su zo su rika wuya karshe sun fahimci abin da ya zo da shi ba ƙarya ba ne ba shi kuma ba matsayin da shi ba ne ba abubuwan da suka nema na ya tabbatar musu da cewa shi manzon Allah ne duka sun tabbata a ƙasa ya bayyana musu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma sun fice wani tunani a ransu idan fa sun ce za su bi shi to amma ka da a kwace shagunan su za a kwace gonakin su za a kwace gidajen su za su dawo su zama abin tausayi za su dawo su shiga halin kakani kai karshe har suka fito suka ga ba annabi wannan magana Allah ya ce wa kalu suka ce in nattabi'il huda ma'aka suka ce Muhammadu in mun ce zamu bi shiriyar nan tare da kai abin da kazo da shi din nan idan mun ce mu ma zamu bi nutaqaffaf min ardina za a tsitsige mu a cikin kasar mu za a raba mu da gidajen mu za a raba mu da gonakin mu za a raba mu da kaza za mu shiga hali kaza in nattabi'il huda ma'aka suka ce in mun ce zamu bi shiriya tare da kai nutaqaffaf min ardina za a mallaki buwa ɗaya kwali a cikin makka kada sai Allah ya ce ka ga mu kada sai Allah ya ce Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay Allah ya ce ka tuna musu mana suna mushrikan su ma suna mushrikai tunda yanzu sun fahimci gaskiya game da shi to yanzu suna kan shirka da Allah suna sabon Allah Allah yake muka ba muka zaunar da su a harami a mintace duk duniya babu inda ba a yaka amma ba a taɓa yakar su a makka ba ba a taɓa yakar su a makka wani ya shigo gari a zubda jininsu wannan babu shi man da kalahu kana amina a fatin makka annabi yace ni ma ɗan wa'ansu awowi Allah ya bar yace maza maza in yi bikin wannan lokacin in ba ka maza a rufe maka ba a yakanta yace ba a taɓa ba ma wani dama a duniya ya yi maka ba yace to ni ma ɗan wa'ansu sa'o'i aka bar aka ce in fatu makka a daidai wannan lokacin za a rufe wannan kofa Allah ya ta'ala lamma kullakum haraman aminan ba mu ba ku harami a dukkan ba kai da kana shirka kana bautan wani ba Allah ba Allah ya tsare jininka duk rikicin da ake a duniya ba wanda yake isa kai ya taba ka ga kuma sauran garuruwa da suke kewaye da Makka kowane gari za a shiga a far musu a yi musu fatafata na biyu Allah yake yujba ilayhi samaratu kulli shay'in sannan kuma ana jawo ƴaƴan itatuwa da abinci daga ko'ina a kawo musu su garin sun baya noma baya nomuwa ba su noma komai da rasu ci amma duk abincin da aka noma a duniya sai ka samu a Makka ya fi arahan nagarin da aka noma idan abin a gari ku ake noma shi to in kana so ka same shi da walwala ka tafi Makka Allah ya tuni da nan ku da ba ku noma amma duk inda aka yi noman a duniya haka zan tilasta a ɗauko abin a kawo muku shi ku yi rayuwa da shi duka millatin nan arziki da gobe mu Allah ya ce wannan namuku ne suna bautan banki yanzu kuma za ku yi tauhidi kuma ku kira ku ji jama'ar kuna bauta ma gunki kuna bautan wani Allah Allah ya ce na ɗauke muku matsala tufa abinda Allah ya ce allazi akamahum min ju'in wa amalahum min khawf Allah yake yunwa dai na amintar da ku ita tsoro na amintar da ku Allah yake tufa a haka ana bautan gunki ne dai muku haka sannan yau kuma za ku zo ku riƙe addini da kyau kuma wai kuna tunanin mu takaffar min ardina to shi dan ne ma idan da ka bi Allah sai ya kawo maka wani tsautsayi da za ka faɗi to tsautsayin da kake cikin kuma ya fi wancan tsautsayi ka san mafi munin tsautsayi shi ne mutuwa ta same ka kana kan wannan laifi ka san wani cin hancin ka karɓa abinda za ka yi ma wanda ya ba ka cin hancin ma ranar bai yi ba sai ka zo kaka da cin hanci yanzu ka ce je dawo mondi kafin mondin zai turu to haka to Allah ya tsare mu Allah ya tsare wannan munin da tuni ma Allah azzanina billahi zanna sau waɗanda suka yi mummunan zato ma Allah alayhim da'iratul sau Allah ce mummunar da'ira ta tabbata a kai baki hau masifa Allah ce ya tabbata a kai abinda suka zata wa annabi da sahabbai wannan mummunan zato Allah ce a kansu wannan mummunan zato zai tabbata wa ghadiballahu alayhim kuma Allah ya yi fushi da su wa la'anahum kuma Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka wa a'adda lahum jahannam kuma ya musu tanadin jahannama a nan za su yi rayuwa har abada wa sa'at masira Allah ya kuma kuma kai mu yau dai rayuwar nan a gama shi a cikin mutum wata zai kuma Allah ya kuma kuma kai mu walillahi junudus samawati wal ardi na ga Allah rundunonin sammai da kasai duka tawagar sama ta Allah ce tawagar kasa ta Allah ce wa kana Allah azizan hakima lalle Allah magwari ne mai hikima saboda ka duk abin da ya tsora bayin sa akai akwai hikima da ta sa ya sa bayi akan wannan tsari abin da yake ga bayi shine sallama ku ne kauya da musu amfani abin da Allah ya kira yau zuwa gare shi Allah ya sa mu gaji to jama'a in fara ki kuma ta ci da Allah ya tinu sai mu zo mu tsora Allah ya barkace mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك